Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku wasu batun mazauna karkara a wasu kananan hukumomi hudu a jihar Jigawa da suka hada da Gagarawa, Sulatan Karkara da Garki da kuma Taura, waɗanda ke kukan cewa gwamnatin jihar Jigawa na kokarin kwace musu filaye da gonakin su na noma ba bisa tsarin da ya kamata ba. Tun lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata a jihar aka fara wannan shirin kafa wata katafariyar masana'anta ko kamfanin sarrafa rake a yankin, wadda ke buƙatar kimanin murabba'in hekta 14,000, wadda wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar Canada ake kira Musali zai yi a jihar ta Jigawa. Duk da yake dai gwamnatin Jigawa na kallon lamarin a matsayin wani cigaba da zai taimaka al'ummomin jihar da ma ita kanta gwamnati, amma da alamu hanyar da aka bi wajen karɓa da kuma biyan diyya ga waɗannan wanda aikin zai shafi gonakinsu babu alamar kwatanta adalci cikinta. Kamar yadda a makonni biyun da suka gabata muka ji daga bakin kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka miƙo kukansu ga shirin ciki da gaskiya, a yau za mu kawo muku hirar da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Jigawa, Barista Ibrahim Hassan Hadeja, wanda ya tabbatar da cewa tabbas sun yi wa waɗannan al'ummomin alƙawarin soke tsarin kwata-kwata idan har aka zaɓe suka hau mulki. Amma sai bayan da aka zaɓe su, suka lura cewa wannan shiri na Mr. Lee tsari ne da zai kawo ci gaba ga al'ummomin gwamnatin Jigawa da ma ita kanta ƙasa baki ɗaya. Sunana Sarfil Hashim Gumel.
Zan ɗan baka tarihi. Ba mu ne muka ƙirƙiri proyekt ɗin Gagarawa ba. Lokacin da muna yawan campaign, mutane sun mana koken cewa an zo an karɓi filayensu an ba su takardar compensation, wato kamar alama cewa an auna gonaka kenan. Kuma muka wasu alƙawari kan cewa in Allah ya da idan Allah ya ba mu nasara ko kuma Allah ya sa muka kafa gwamnati, insha Allah za mu dubi wannan al'amari. Kuma da muka hau mun duba, wato kamfani ne yake buƙatar kafa masana'anta ta sarrafa suga a Gagarawa. A lokacin suna buƙatar fili kamar hekta 14,000, kuma da dai gwargwado an ba su letter of grant, wato kamar takardar mallakar fili kenan kafin a kai ga CFO 7 ga watan Janairu 2015, wato kamar wata 4 ko 5 kenan kafin mu karɓi mulki. Mun karɓi mulki, mun kira kamfanin mun zauna da su, suka nuna mana cewa ga buƙatar da suke da ita, kuma ga compensation za su biya. Abinda suke so a ba su fili hekta 14,000. To muka ce to banda su akwai kamfanin Dangote, wanda su ma suna neman hekta kamar 21,000 za su yi harkar shinkafa, kuma akwai kamfani kamar guda 3 masu neman hekta 250 saboda aikin solar. Muka yi abin nan, gona ya ba da approval cewa a kafa ƙaramin kwamiti a diba buƙatun nan, saboda ba za ka watsar da buƙatar ba, ci gaba ne. Wanda ya ce a cikin halin da ake ciki yanzu, tattalin arzikin ƙasa ana recession, ana wane ne, kowa gona ya hau jirgi ya tafi ƙasar waje neman investor. Idan ka sami investor a gida da ya nuna cewa yana da buƙatar ya zo ya sa hannun jari ko ya zo ya kafa masana'anta, to ina ganin mu a matsayin mu abin da za mu diba, mu jibi buƙatar shi wannan investor, amma kuma mu jibi haƙƙin mutanen da suke wannan wuri. Mun kafa wannan committee, mutanen DFID James 3 suka tallafa mana, suka ba mu consultant guda 2 Turawa, muka je muka zauna a Abuja kamar kwana 7, muka yi ta muhawara da su wakilan wayannan kamfanoni akan cewa ba zai yiwu kawai wato shi fili ba ƙara shi ake ba rage shi ake ba zai yiwu kawai mu kwashi filayen mutane a zunzurutu mu danka musu, ko da kun biya compensation ko ya ninka abin da ake nema a biya yanzu. Idan ya ƙare, su mutanen nan in manoma ne ka ba mutum compensation in miliyan 10 ka bashi, zara baya barin dami wata nan za a waye gari babu kuɗin nan, kuma ya zagewo ka tare shi daga inda yake, ta yaya za mu yi wato mu samu balance tsakanin ku buƙatar ku daidaito tsakanin buƙatar ku da halin da wannan mutane suke ciki. Su wannan consultants suka kawo mana wato tsare-tsare, abinda ake cewa international best practices, tsari wanda majalisar ɗinkin duniya ta yarda da shi, wanda ko ina ka je ko America ko abin nan wasu tsarika ne da ake kawo a kare wato haƙƙin shi mai gona in ana neman wani al'amari. in ka ji bi dokar wato ƙasa ta Nigeria Land Use Act ta ba gona wato dama akan duk fili da kasan shi kanshi compensation da ake cewa ana biyan compensation
so diya
diya diya ba diya fili ake badawa ba dama fili na gwamnati ne diya sai dai a baka in ka ƙara wani abu akan wannan fili in kai gini na gida a assessment din shi a biya ka diyar gidanka in itace aka tada a gonarka a assessment a baka filin da ba a shuka shi ba wani abu akai ba a biyan diya akan sa jejjere da muke da mutanen nan abubuwan nan sun taso kuma muka gaya musu wannan masu neman fili cewa na farko dai duk wani gari da ya wuce wani adadi ko mutum 100 ko 150 to a wurin neman fili ba za a tada shi ba a tsarin da aka ba shi wannan kamfani da zai zo gagarawa za su tada akalla a kasar gari ya kai 14 kwata-kwata a wurin a tashe su a relocation ɗinsu saboda suna son gonar rake ne hatta 12 muka nuna musu ba zai yiwu ba muka kawo tsare-tsare cewa duk mai neman fili ba za mu iya baka adadin abin da kake nema ba amma za mu yanka maka wani wuri mallakarka sannan a cikin abin da kake bukata a ware wani wuri wannan manoma da za su samu ko za a tashe su daga wannan wuri haka a ba su wuri su noma maka abin da za ka saya wato abin da ake cewa outgrower scheme kenan muka yi tijana in ji haka da su daga baya dai muka nuna cewa na farko mutum ba zai sa kudinsa naira biliyan 40 ba ta ce ka mallaka masa fili ba kawai ka bar shi ko duk abin da yake neman manoma za su kama su da aka wayi gari suka ce su ba za su shuka masa shinkafa ba ko kuma sun mutum ya tashi ma a saida ma wani gonar tunda mallaka ta ce ka sa cikin hadari saboda haka muka yi wannan magana na outgrower scheme a cikin abin da mutanen gagarawa suke nema wannan company an rage shi zuwa hectare 12,000 a cikin 12,000 ina hectare 6,000 muka ba su mallakar kansu a cikin
company
kenan a cikin hectare 6,000 da muka mallaka musu za su biya har da kudin hectare 6,000 da ba za mu ba su ba wato hectare 12,000 za su biya compensation duk wanda yake da gona da ta shafi wannan compensation za a biya shi compensation diya ta kudi bayan an biya ka diya ta kudi za a zo a cikin outgrower scheme in hectare 6,000 da suka ware za a yanka maka fayin fili ba zai kai wata kila abin da ka mallaka a da ba amma a lissafin da muka yi saboda ci gaba da za a kawo na lamarin noma da ruwa da za a jawo wannan wuri ya zama na ana yin noman rani to abin da za ka samu a rabin hectare ba za ka same shi a hectare 2 a tsarin ka na da ba in ka shuka dawa hectare 2 ka girbe ta ko ka shuka sokoro da hectare 2 ka jira damuna ta zo wata uku ka yanke kaga wannan filin yana nan a aje ne baka komai sai su damuna ta zagayo a wannan tsarin da aka yi za su irrig za su kawo abin da ake cewa irrigation infrastructure wannan hectare 12,000 gaba ɗayan ta za a sa mata tsari na bayi yanda akwai shi a Auyo wanda hade jama'a re ko yanda akwai shi a Kadawa ko Kano wanda Kura abin da nake jin hankalin mutane duk arzikin da ke cikin Auyo da ake ci yanzu shekara da shekaru shekara 36 nake ji aka fara haɗa jama'are an fara da yan Faransa suka yi suka gama aka zo aka danka ma yan Chinese PGC suka yi suka gama lokacin Buhari yana titiya suka karba suka yi suka gama shekara 36 nan har yanzu ba a wuce hectare 6,100 ba da ake bayan ruwa mutane ke amfana saboda haka duk arzikin da ke kasar Auyo da ake ci a yi shuka uku mutum ya yi shinkafa ya zo ya shinkafa rani ya shinkafa damuna ya yi alkama ya ninkin baninki gaba ɗaya hectare 6,000
ya yi sarrafa a bayan ka na baya ka ce kamar aikin nan tarar da shi kuka yi har ma kun tarar an ba da abin da ake kira letter of grant ku da kuka zo kuka yi nazari tunda ka ce an kafa kwamiti kuma kun zauna da masana an bibi al'amarin nan kun kawo sauye-sauye ne akan taswirarsa na baya da kuka gada ko kuma a yadda aka tsara shi din a kansa kuke
mun kawo sauye-sauye shi sauye ya farko da muka kawo shi ne kamar yadda na gaya maka ba za mu ba su hectare 12,000 ba
idan Allah ya kai mako mai zuwa mataimakin gwamnan jihar Jigawa Barista Ibrahim Hassan zai daura daga inda ya tsaya yanzu amaradin Mahmud Ibrahim Kwari ministan fili Hashim Gumi ke cewa muka kasance lafiya